sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tisila ce tare da Salfir Hashim Kumar da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 14 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
Na tuci a fadin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta komawa bakin aiki ba tare da sun ji fa'idodin cikin hatsarin coronavirus ba. Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi ne nan ba da daɗewa ba zai yanke hukunci kan sake buɗe harkoki a ƙasar, ba gwamnonin jihohi ba. Gwamnan jihar New York ya ayyana Litinin cewa mafi muni na abin da aka fuskanta ya zo ƙarshe a jiharsa, duk da cewa yawan mace-macen da aka samu sun wuce 10,000 a jihar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta tsawaita lokacin hana fita da mako biyu.
It has become necessary to extend the current restriction of movement in Lagos and Ogun states as well as the FCT for another 14 days.
Za kuma a ji bayani game da halin da 'yan kasar Niger suke ciki a Gwanju da ke China. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatoci a fadin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta komawa bakin aiki ba tare da sun jefa al'ummarsu cikin hatsarin kamuwa da coronavirus ba. A jiya Litinin, kasar Spain ta sassauta dokokin da ta kafa yayin da jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu ke cewa suna tattauna yiwuwar samar da sabon tsari da zai sassauta dokar zama a gida. Spain dai ta bayo ma'aikatan kamfanoni da bangaren gine-gine damar komawa bakin aiki a jiya Litinin. Yayin da har yanzu ake fuskantar barazanar yaduwar cutar, an buƙaci kamfanoni su bayo ma'aikatan su kayayyakin kariya su kuma tabbatar da cewa ma'aikatan na bai wa juna tazaran mita biyu. Kasar Spain dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta fi shafa, inda mutane sama da 165,000 suka kamu da cutar, kuma mutane 17,000 suka mutu. Yawancin sassan ƙasar sun kasance cikin dokar hana fita na wajen wata guda. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi ne nan ba daɗewa ba zai yanke hukunci kan sake buɗe harkokin ƙasar, ba gwamnonin jihohi ba. Yayin da masana kiwon lafiya ke nuna ƙwarin gwiwar cewa mai yiwuwa annobar cutar coronavirus a ƙasar ta kusa zuwa ƙarshe. A Amurka, gwamnonin jihohi 42 daga cikin 50 sun kafa dokar zama a gida a daidai lokacin da ƙwayar cutar ke mamaye ƙasar. Trump ya bayar da shawarar Amurkawa su rinka yin nesa da juna har zuwa ƙarshen watan nan na Afrilu, amma yana duba yiwuwar sake buɗe harkokin ƙasar baki ɗaya ko kuma wani ɓangare ranar 1 ga watan Mayu. Yayin da rahotannin kafafen yaɗa labarai a Amurka ke nuna cewa ya rage gwamnoninsu su yanke hukuncin lokacin da za su ɗage dokokin da suka kafa da kansu a jihohinsu, Trump ya aika da saƙon Twitter cewa bari a fayyace sosai cewa ba haka abin yake ba. Yan majalisun dokokin Amurka da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan batun kare sirrin mutane da 'yancinsu, a daidai lokacin da hukumomin lafiya ke bincike a China da Koriya ta Kudu da sauran ƙasashe kan amfani da dimbin bayanai a yaƙin da ake da annobar COVID-19. Ya zuwa yanzu, Amurka ta taƙaita amfani da irin waɗannan bayanan wajen yaƙi da annobar, maimakon amfani da wayoyin hannu domin bibiyar inda mutanen da suka yi mu'amala da wanda ke ɗauke da cutar suke. Jami'an lafiya sun dogara da wannan bayanai domin sa ido da inda aka fi samun cutar. Amma da zarar yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya daina ƙaruwa, kuma gwamnatin Trump da gwamnoni za su yi harma ɗage dokar hana fita da sauran matakan ba da tazara. Wannan dabara ta bibiyar mutane wadda ta kawo nau'in nasarori a sauran ƙasashe, ga dukkan alamu za a shiga amfani da ita sosai a nan Amurka.
An jima sama kadan Sarfilu Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan, bari mu shiga babin rahotanninmu. Bayan karewar wa'adin hana fita na mako biyu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ayyana a Abuja, Lagos da Ogun, ya sake tsawaita wa'adin da mako biyu. Nasiru Adamu Alhikaya na dauke da rahoton.
It has become necessary to extend the current restriction of movement in Lagos and Ogun states as well as the FCT for another 14 days.
Bayan karewar wa'adin hana fita na mako biyu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana a Abuja, Lagos da Ogun, ya sake tsawaita wa'adin da mako biyu nan gaba. A jawabi ga al'ummar kasar, shugaban ya ce kare wa'adin ya zama wajibi don annobar coronavirus, lamari ne na rayuwa da mutuwa.
I am fully aware of the great difficulties experienced especially by those who earn a daily wage, such as traders.
Kazalika shugaban ya ce yana sanar da yadda lamarin zai kawo kalubale ga talakawa da sai sun fita ne sukan samu abinci, amma duk da haka ba zai sassauta dokar ba. Haka nan shugaban ya kara da cewa shirin tallafin rage kunci zai ci gaba da wanzuwa don taimakawa jama'a lokacin da suka zauna a gida. Shugaba Buhari ya ce wannan lamari ya shafi dukkan kasashen duniya, don Saudiya ma ta rufe wajajen ibada, kamar yadda fadar Vatican ta takaita bukin Easter, inda bai fi mutum 10 suka fito don ranar ba. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa na yankin arewa reshen Abuja, Adamu Hassan, ya buƙaci a dinga taimakawa ƙananan 'yan kasuwan, don zuwa yanzu ba su fara amfana yadda ya dace ba.
Mai girman shugaban ƙasa, ka san mu arewacin Najeriya amma me muke dama da talauci, gashi kuma ka ƙaro hanyar talaucin, tunda 'yan bodoji nan da karfe nan ne mutanen mu suke cin abinci, ba tanadan musu komai ba. Noman nan da kace ayi, takin nan ba wadata yake ba, yafi na shekarun baya ma tsada. Sannan kuma ga wannan cuta ta fito, coronavirus, me ya kamata ya mutanen nan an kulle su a gida? Wani yana da iyalai, wani yana da 'ya'ya 20, wani yana da 15, wani da sauransu. Shin ashe bai kamata a ɗebi dukiya a ciyar da mutane ba? Sai dai mu dinga jin labarin an fidda ana ta karɓo bashi a kasashen duniya. Har yanzu mu bamu ga komai a ƙasa ba, a karɓo bashi a ce an karɓi kuɗi a hannun mutane. Shin in ma babu kuɗin nan a gurin gwamnati, shi Buhari tunda ya zo ya ce zai yaki corruption ne, mutum ukun ya kama a ƙasar nan barayi, zai iya karɓo kuɗin da zai ci da ƙasar nan gaba ɗaya?
Shugaba Buhari ya ce zuwa yanzu mutum 323 ne suka kamu da cutar, inda 10 suka riga mu gidan gaskiya. Shugaban ya yaba wa jami'an kiwon lafiya saboda yadda suke aiki tukuru don yaki da annobar. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labaran.
Gwamnan jihar New York ya ayyana jiya Litinin cewa mafi muni na abin da aka fuskanta ya zo ƙarshe a jiharsa, duk da cewa yawan mace-mace da aka samu sun wuce 10,000 a jihar. Za mu iya shawo kan yaduwarta, na ji daɗin hakan, abinda gwamna Andrew Cuomo ya faɗi kenan a wajen wani taron manema labarai a Albany, headquarters jihar. Ya ci gaba da cewa tsananin da aka fuskanta ya zo ƙarshe idan har muka ci gaba da amfani da basira. Amma cikin gaggawa ya yi gargaɗin cewa wannan ba yana nufin lokaci ne da za a sassauta matakan da aka ɗauka ba. Ciki har da bayar da tazara tsakanin mutane, ya kuma yi gargaɗi kan halayyar ganganci. Jiya Litinin, Sanatan Vermont Bernie Sanders ya baiwa abokin karawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden goyon baya a hukumance a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba, inda za a buga da shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Dole mu mayar da Trump shugaban ƙasa na wa'adi ɗaya. Muna buƙatar ka a fadar White House, abinda Sanders ya faɗa wa Biden kenan a wani taron haɗin gwiwa da suka bayyana ta yanar gizo. Zan yi duk abinda zan iya, naga hakan ta faru Joe, Sanders ya alƙawarin haka. Shi kuma Biden ya mayar da martani da cewa, ina son na gode maka kan wannan, babban al'amari ne, kuma bani goyon baya abu ne mai muhimmanci gare ni. Daga ƙarshe, ɗage dokar hana fita a birnin Wuhan na ƙasar China, inda nan ne annobar coronavirus ta fara bullowa, ya baiwa masu lafiya mazauna birnin damar yin tafiye-tafiye zuwa wajen birnin tun ranar 8 ga watan Afrilu. Amma yawancin mazauna Wuhan kan fuskanci cewa idan suka yi tafiya ko suka nemi aiki a wasu wurare, ba sa samun karɓuwa,
Wannan birni dai ya samu tabo saboda alakarsa da COVID-19, cutar da coronavirus ke haddasawa. Akwai dokoki da yawa da ba a rubuce suke ba, waɗanda suke nuna bambanci da kuma kyamar mutanen Wuhan, har ma da sauran waɗanda suka fito daga gundumar Hubei. Abin da wani mazaunin Wuhan kenan ya faɗa wa murya Amurka ta kafafen sadarwa. Shi dai wannan mazaunin yankin ya buƙaci a bayyana shi da suna Mr. Yang saboda lamarin tsaro. Birnin Wuhan dai shine babban birnin lardin Hubei. Koda a birnin Yiwu mai tazarar kilomita 700 gabas da birnin Wuhan, kamfanonin da suke neman ma'aikata saboda sabon aiki na yin takunkumin kare fuska suna nuna bambanci ga masu neman aiki daga lardin Hubei, a cewar masu sayar da kayayyaki a can.
Gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu tsallaka jamhuriyar Niger don jin halin da 'yan kasar ke ciki a kasar China, yayin da ake zarginta da cin zarafin 'yan Afirka da ke Gwanju. Ga Suleiman Muni Barma da cikakken rahoton.
A tare manema labaran da suka kira a birnin Yamai, wasu shugabannin kungiyar 'yan Nijar mazauna China waɗanda annobar cutar corona ta hanawa komawa ƙasar ta Sin ne, suka sanar da jama'a halin ƙasƙanci da wulaƙancin da Afirkawa ke ciki a Gwanzo, lamarin da suka ce ya ritsa da wasu abokansu a yanzu haka. Maman Bashir ɗan China shi ne kakakin wannan kungiya.
Hutu ne kamu aka kasance a ciwon na tashi, to mu deja muna nan, to muka ce mu dan dakata mu gani in hali zai samu sai mu koma. Abokanmu da a can suke gaya muna, ake tura muna video kuma muna da sit ɗinmu da muka yi. Kai akwai waɗansu cikin ɗakunansu aka kile su baya-baya, muna da hutuna, an sa etiquette wanda ko an buɗe ƙofa ana son da an buɗe wannan. Ka gane ba a ba su abinci, kun ku zo ku liƙe mutuncin ɗaki, ba ku san yana da abinci ba ko bai da. Mutanen da a can yanzu ba kwana ba suke yi, yanzu baƙin mutum bai fita. In mutum bai da lahiya mun yarda a yi mishi test a kai shi, a yi confinan shi, bai yi kowa ba. Amma ba a yi maka test a ce negative, kuma yanzu a komo da baya, kuma a hana ka hita, a yi kilan ka cin ɗakin ka.
Hulɗa a tsakanin China da Niger wani abu ne da hukumomin ƙasashen biyu suka sha shelar cewa kyakkyawa ce, wace ta tahallaka akan harkokin kasuwanci, ayyukan haƙar ma'adanai da ayyukan gine-gine, ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu. Wannan yasa 'yan Niger mazauna China suka buƙaci ma'aikatan Niger su ɗauki mataki don kare 'yan ƙasar, kamar yadda Najeriya ta yi domin mutanenta da ke zaune a China.
Shinuwa suke ƙasa ga a ce musu ana ba su girmansu, ana kula da su, ana girmama su, mu ma a yi muna haka nan. Faransa ma president ya sa muna hannu, wanga situation da muke ciki a walwale muna ita.
Na tuntuɓi ministan harkokin wajen Nijar kalla hankurau ta waya domin jin matsayin gwamnatin kasar dangane da waɗannan koke-koke, sai dai bai ɗaga wayar ba, kuma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai maido kiran ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Barma, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Bube na Marwa da ke Jami'ar Ante Diouf a ƙasar Senegal ya ja hankalin al'umma a Afirka da su daina ƙaryata gaskiyar cutar nan ta coronavirus. A cikin tattaunawa da suka yi da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu.
Ita wannan allobar, wato bata san baƙin mutum ba, bata san farafata ba, bata san ƙasa mai arziki ba, bata san ƙasa mai talauci ba. In ta shigo cikin kowace ƙasa ce za ta ɗebi abin da za ta ɗibawa. Abin da ake iya faɗi girsa a shiri shi ne cewa ɓannar da ta yi sauran ƙasashen za ta yi cikin ƙasashenmu, kamar yadda ta yi ko'ina. Kowa zai samu sakamakon irin ɓannar da ita wannan coronavirus za ta iya yi mata. Lalle ana fargaba da cewa a nan nahiyar Afirka akwai mutane waɗanda ke ganin kamar abun ba gaskiya ba ne. To waɗannan a cikin duniya ko'ina ana samun irin su waɗanda ke ƙaryatar da abu su ba haka ba ne. Idan aka ba su
har ma profesa akwai waɗanda suke cewon turawa ne suke da farko dai lokacin da aka fara cewon kar aka bada umarnin cewon kada a je wuraren ibada, kar a je masallaci, kar a je church ranar Lahadi, waɗansu suna cewa kawai nema ake hana su ayyukan ibada.
Eto wannan kuma wato idan musulmi sun faɗi su tuna da cewa da 'yan gidan coci su ma a hana su zuwa wajen sallah da Kirista da Yesu Almasihu. idan kuma Kirista ne ke faɗin haka, su suna da cewa musulmi a hana su zuwa cikin masallatai, ko kuma an gargaɗe su ta cewa da su bar zuwa ba a wai an ce a hana bane, gargaɗin su ne akai aka ce su bar zuwa. Lalle akwai wanda ke cewa kama abu ne makarkashiya ce ta Turawa, wannan hira ce ta bayan fage. Duk masu ilimin kimiyya yau sun san da wannan kwayar cutar gaskiya ne, zahiri ce akwai ta. Sai dai yanzu irin matakin da ake ɗauka ne, saboda wata rana an ɗauke su ne ba cewa da an kirayo su mutanen ba, an tattauna da su, an kwatanta musu. Yawancin mayikantan namu na nahiyar Afirka duka ba su kirai wa'anda abin ya shahara, suka kwatanta musu, suka ce musu gashi ko meye abin da. Lalle a jamhuriyar Nijar an kirayo wasu kungiyoyi an tattauna da su, to amma ai abin bai kai cikin ƙasa ba can, inda ya zamanto a ce kamar sarakai masu hakiman gari da sauransu, wasu kungiyoyi dai haka ga masu faɗi aji ba kirai su ba, aka ce su je su ja hankalin mutane.
To Professor Bube na Maiwa kenan. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yafi yakin duniya bala'i ga ɗan adam. Don yakin duniya ka san wanda kake dosa, ka san enemy virus tafiya ne yake a iska. Baka san inda zai shigo ba, baka san inda zai fita ba. Duk yakin duniya ne, ba a taba cewa kana je sallah a masallaci ba. Ba a taba cewa kana je coci da sauransu ba.
Akwai zalunci a cikin gwamnati. Don na farko an ware kudade na media su yi awareness akan wannan COVID-19. An ware kuɗi don a taimaka ma talakawa a ƙauyuka da kuma birane.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya, wanda a yau yake zuwa daga ofishin muryar Amurka da ke birnin tarayya Abuja, tare da ni Madina Dauda. Yau na gayyato baki guda biyu. Akwai Alhaji Abdulrahman Kwacham, wanda yake shugabantan kungiyar haɓaka matasa ta Arewa maso gabas, da kuma Alhaji Ibrahim Modibbo, ɗan jarida mai zaman kansa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin wayar da kan al'umman birnin tarayya akan cutar COVID-19 ko kuma coronavirus. Za mu tattauna abubuwa da suka jibanci wannan annoba da yake illa a kusan dukkan ƙasashen duniya. A Najeriya ma cutar ta shigo har an fara rasa rayuka, kuma mutane da dama sun kamu, amma akwai kuma wasu waɗanda suka warke daga cutar. Bari in fara da tambayar Alhaji Abdulrahman Kwacham. Shugaban ƙasa ya bada umarnin kowa da kowa ya zauna a gida a jihohin Lagos da Ogun da kuma babban birnin tarayya Abuja. Wato a yanzu wannan umarni ya tasamma kaiwa kwanaki 10 da farawa. Ya kake kallon wannan umarni ne da kuma hujjar da ta sa shugaban ƙasa ya kafa ta?
To na farko dai alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo mu cikin wannan yanayi, kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari. Don na farko dai mutane yanzu sun daina tsoron Ubangiji mahalicci, suna tsoron abun da Allah ya halitta, don ciwo halitta ne daga Allah. To yana da kyau mu koma ga Allah, kuma mu san cewa Allah ne halicci wannan ciwo, kuma yaya kawo shi don yarabci bayinsa. Kamar yadda shugaban ƙasa ya bada umurni a zauna a gida don wannan annoban da ya afku a ƙasa, zama a gida umurnin da aka bayar an yi daidai. To amma kuma akwai walakin goro a miya. Dalilin da ya sa kuma kada ana maganan coronavirus kuma mutane suna mutuwa da yunwa, don da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki da wuri don yadda talakawan ƙasar nan suka fada cikin halin laha'ula'i, batun maganan yunwa da kuma talauci. Don kashi 80 cikin al'umman ƙasar nan matalauta ne, wanda ba su da galihu, wasu sai sun fita za su nemi abun da za su ci. Yau an zo an ce an takura musu, an hana su fita. To wantana da aka yi musu wanda za su samu sauƙin rayuwa. Wannan shine kuskuren da gwamnati ta yi, kuma wanda dole ne mu tsaya mu yi maganan gaskiya, anan ba a yi matalaka adalci ba, amma ta gefe kare lafiyan al'umma hakika yadda aka ɗauki wannan mataki an yi daidai, amma yadda aka bar kuma al'umman gaskiya gwamnati ba ta yi matalakawa adalci ba, kuma ba ta taimaki talaka ba, kuma ban tsammani akwai hanyar da ta shirya don taimakon talaka a Najeriya ba.
Ibrahim Modibbo, kana ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin da gwamnatin birnin tarayya ta kafa domin taimaka mata wajen wayar da kawunan al'umma, wannan umarni kana ganin yayi daidai?
To jama'a assalamu alaikum, a gani na shine wannan annobar duk dan taliki a duniya da ya sani abinda duniya ke ciki yau, annobar nan ta coronavirus 19 COVID-19 da ake kira, ta zama ruwan dare ga duniya. Abu ne wanda Allah ya kawo mana ya sokar mana da shi don ya dubi imaninmu, kuma ganin yadda wannan abin yake yaduwa. Idan kika duba a yau kididdiga na hukumar zaman amin hukumar lafiya na duniya gaba daya WHO ta ce a yau akwai mutane fiye da miliyan 1.3 a duffadin duniya wanda suka kamu da shi, a ciki 75,906 sun rasu. A Najeriya kawai muna da mutane metan da 54 wanda suka kamu da shi, a ciki akwai mutane guda 6 da suka mutu. To idan ka duba ka yi nazari duk duniya a yau, duk kasashe su Amerika ne, su Ingila da sauransu, wannan abu da ya shafe su, kuma duka yawancin wannan kasashen sun ba da doka akan cewa a yi zaman gida ɗin. So ganin haka na ga cewa lallai gwamnati nan dole mu yabe ta akan ta yi kokari ta dakile yawace-yawace inda waɗannan bala'un za su isu tuwan zama. So zaman gidan nan yana da kyau don ba don komai ba, illa a kare al'umma daga kamuwa da wannan cutar. Kada mutane su dinga cunkoso a wuri daya, a dinga zama ana bada zarafi, a bada dan kaman taku guda 3 or 4 a tsakanin mutane. Kada a dinga zama ana zuwa a su aure. Idan kika duba coronavirus fa ya fi yakin duniya ma bala'i ga dan adam, don yakin duniya ka san wanda kake dosa, ka san enemy ka, ko kuma wanda ake ce wanda
makiyinka kamar yadda ka faɗi, ko abokin adawarka,
yawa ka san abokin adawarka. Amma a coronavirus tafiya ne yake a iska, baka san inda zai shigo ba, baka san inda zai fita ba. Kuma idan ka duba coronavirus a duk yakin duniya ne, ba taba cewa kada je sallah a masallaci ba, ba taba cewa a dinga zama a gida, ko kuma a dinga zama a kada je coci da sauransu ba. Amma coronavirus ta sa mu muka zanna a gida, aka ce dole mu zanna, kada mu je masallatai, kada yi cinkoso, kada je coci da sauransu. A sai wato wannan cutar tana da muhimmanci fiye da kake tsammani, wanda dole ne gwamnati ta dauki wannan mataki da ta dauka. Kuma ni a gani na yadda shi President Muhammadu Buhari da ke wannan matakin ya yi daidai da duk shugabannin al'umma na duniya gaba daya wanda yau suka dauka. An kuma gani haka shi yasa kamar gwamnatin jihar ko kuma gwamnatin birnin tarayya a ƙarƙashin minista Muhammadu Bello ya kawo minista na da Dr. Aliyu Mojibo ya zama shugaba na wannan tafiyar, sai kuma sake kawowa Dr. Abdullahi Mutar shugaban majalisa na ƙasa, barista Abdullahi Mutar wanda da shine shugaban majata na ƙasa yana kula da harkar yada labaru da waya mutane kai. Wannan dole mu musu godiya ba don komai ba, don ganin cewa ana so a kare al'umma daga wannan bala'i cututtuka. Kuma yau na yi imani akan cewa mutanen nan da suke zama kamar yawanci talaka da yau suke kukan yunwa da sauransu, idan Allah ya yarda ana kokari yadda za a fitar da kayan abinci fiye da yake tsammani, da kuma za a ba su tallafi yadda yake tsammani, wanda zai sa su daina kuka ko kiroken da ake a yanzu.
To kafin mu kai ga nan, bari in tambaye Abdurrahman Kwacham, me yasa kake cewa ba da umarnin a zauna a gida bai yi ba, ba a yi matalaka adalci ba?
Ba wani ce ba a yi matalaka adalci ba, na ce abunda aka yi an yi daidai, amma yadda aka bar talakawa da yunwa ba a yi daidai ba. Kamar yadda dan uwana yake faɗa cewa duniya ta sanar, shugabannin duniya sun sanar a zauna a gida, ya haka din ne. Amma kasashen sun yi ma mutanen su tanadi abunda za su ciyar da su da kuma abunda za su taimaki al'umma. Mu kuma a Najeriya sabanin haka ana fitar da dukiyar da sunan ana taimakon al'umma, kuma ba a ba su. Kai inda kake magana, kai dan uwana, kai dan jarida ne a Najeriya, kuma reporter ne a ƴan Najeriya, za ku mutu ku samu Allah. Mun san an fitar da kaso na ƴan jaridu wanda su ne ginshikin wayar da kan al'umma a duniya gaba ɗaya, ba ma a Najeriya ba. Ku gaya mana me aka ba wa ƙungiyar jaridu, ku gaya mana.
Da gaske ne an ware muku kuɗi na musamman?
To, Hajiya Billahi Azim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ga miki yau a matsayina na musulmi wannan fita da muke muna fita ne na al'umma don mu yi taimakon jama'a al'umma yau
wato sa kai ne
yau idan a cikin yadda dan uwana yake magana akan an ba yan jarudu kudi idan yau na samu dalma ko anini ko galum ina abun kamun kifin nan billahi allazi kadan ga gobe so ganin haka ni na imani akan cewa watakila yana da wa'ansu hujjoji wanda ni ban san su ba amma mu abinda muke shine muna so mu sakai mu ga cewa mun taimaki al'umma mu ga cewa an wayar mutane kai mu ga cewa an sake gabatar wa mutane yadda za su dinga wanke hannayensu idan za su atishawa ko kuma suna da mura ko kuma idan suna jin zazzabi da sauransu su zo su buga lambar da ake sawa a jaridu ko kuma a cikin gidajen radio da television su kira mutane kada su tashi da kansu su za su tafi asibiti idan suka kira za a zo a musu gwaji a dauke su in suna da wannan cuta amma idan kuma ba a so su tafi asibiti don kar su yada mutane gani haka shi yasa ni a matsayina na dan jarida wallahi ni sisi da kike gani yadda nike miki magana a yanzu bai shigo hannuna ba amma na tabbata Alhaji Kocham
ne muhimmancin kafa committee
yawa to dakata hajiya maganan da yake fada ai shi yasa muka ce akwai zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na media su yi awareness akan wannan COVID-19 an ware kudi don a taimaka ma talakawa a kauyuka da kuma birane ina so ku fahimce ni na san me nake fada
ba zargi bane kake
ba na wani zargi ai mu ajiye in zargi ne manyan masu kudin kasar nan irin su $1 irin su Dangote sun bada taimako su kuma ƙarya ne sannan an fita an ce wannan annoban ya rusa kasafin kudin Najeriya da aka yi ƙarya ne sannan minista na kudi ta fita tace an cire kudi ana taimaka ma talakawa ƙarya ne dan jarida kafin a taimaki kowa a duniya abinda muka san dan jarida ke fara taimako sai kiwon lafiya don shi yake yada wa yadda zaka zauna ka kare kanka in har yace ba a basu ba kun gani har yanzu maganar da yake fada an dawo kai akwai zalunci a kasar nan ana danne dukiyar mutane kuma wannan abun da suke yin nan ko shekara 10 ne za a yi bincike akai abun da ya faru a lokacin Goodluck kar su manta magana kudin makamai sun yi ta bincike wallahi nasu zai zama to worse don abun da sai zama to worse sun zo ne gwamnati masu adalci masu aiki tsakani da Allah an zo an same su da rashin adalci kudi an fitar ana fitar da kudi kuma har gobe kuma ana fitar da kudi an ce an fitar da kudi an bawa ana raba matalakawa ni na sani gab fadin Adamawa ban ji mutum da yake mini an dauka an bashi ba akwai jahohi irin wa'annan ba a basu ba hajiya mu bar mu yi magana saboda Allah Najeriya fa kasar mu ne ba za mu da kasar nan ta susuce ba don dalilin wasu yadda Allah ya kawo sunan Allah na iya kawo kowa ya zama to ya samu opportunity ya zama to wannan abu amma su ji tsoron Allah
ma da daga da majina da bakinta in Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ci gaban wannan muhawara da Madina ta shirya mana Abuja inda za su ci gaba da tattauna batutuwa wanda za su hada da maganar rufe garuruwa ko jihohi da wasu gwamnonin Najeriya suka yi da duba ko wannan ya yi daidai akwai ma maganar rufe wuraren ibada kamar coci-coci da masallatai da sauransu saboda haka muna fatar za a biyo mu a madadin ita Madina da kuma bakin namu Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington ku huta lafiya.
To a gaida Aliyu Mustapha da wannan shiri nasa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Na turci a fadin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta komawa bakin aiki ba tare da sun jefa al'ummu cikin hatsarin coronavirus ba. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi ne nan ba da daɗewa ba zai yanke hukunci kan sake buɗe harkoki a ƙasar ba gwamnonin jihohi ba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da caji wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana. Za ku ji abokan aikinmu daga Yamai za su kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya bada umarni kuma ya haɗa shirin. Sai injiniyan mu na yau Aisha Tasila ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya. Ba assalamu.
Roger Billon